أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما تصل رمو دكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا سايتك سنتي وطارة دكوتة تشوني سابع شرنا فسن رحمة شرن ديكي باقو داما دوما ايكو دا تنبيهن قد اندا اسكشافي اديني دا ايوازو وزمالا دوما نسام ومقتا كما انا ايكو مالا دا ساقو من تنبيه تا تشوني شريني ta yi raiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna Lahadi ne 21 ga watan Rajab na shekara ta 1444 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo dai da 12 ga watan Fabrairu ya shekara 2023. Kamar kowane lokaci muna tare da shirin malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kano Kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin mai gobe. Akan makana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sai kai tsaye zamu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko inda tambaya ta farko take cewa malam mazauna gida wanda suka rasa sallar Juma'a shin za su iya hada jami'an sallar azhar ko ko sai dai kowa ya yi ta sallar.
Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in in huwa ma su kallamu da sauraron mu wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waɗanda wanda bai samu sallar Juma'a ba zai yi azhar ne sawa'un shi kadai zai yi ko kuma cikin jam'i tare da waɗanda ba su samu sallar Juma'a ba. Abinda dai kawai ba za a yi ba shine masallatai na khamsu salawat da suke cikin unguwanni ba za a ce ranar Juma'a waɗanda ba su samu sallar Juma'a ba a zo a taru a yi sallar azhar a cikin su. Su masallatai wanda suke na khamsu salawat in dai ranar Juma'a ne to suna kulle da azhar sai dai la'asar ta yi, haka ba a zuwa a taro a ce to tun da dai mu ɗan unguwa ga mu mun kai mu kaza ba mu abin nan ba mu zo mu yi sallar ya zama na ya saba mu yadda aka sani a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma idan misali suna cikin gida ne ko shi da abokansa ba su samu ta sallar Juma'a ba ko wani dalili ya hana su fita na yin azhar ɗinsu a inda suke wannan babu komai ko su ko mutum ɗaya ya yi ko kuma su haɗu su yi jam'i wannan babu wani abu a ciki.
Sai wani yake cewa shi kuma shi matafiyi a ranar Juma'a idan ya rasa sallar Juma'a zai yi kasara ne ko kuwa zai ci kasara?
Zai yi kasaro shi daman sallar Juma'a ba wajibi ce a kansa idan ya yi sallar Juma'a ta yi tare da masallata, amma in bai samu sallar Juma'a ba sai ya yi kasaro ɗinsa.
Sai shi kuma ne ke cewa malam mutum zai iya yin ɗaya daga cikin du'a'ul istiftah wadda ake a sallolin farilla a sallar Juma'a?
Sallar Juma'a sallar farilla ce, saboda duk sallolin farilla da sallar nafila duka ana du'a'ul istiftah. Inda ba a du'a'ul istiftah sallar da ba a du'a'ul istiftah ita ce sallar jana'iza, ita wannan an faɗi abinda mutum zai yi a faran farko da abinda zai a zaka'a ta biyu. Amma ita sallar farilla da ma sallolin nafila duka ana da wani istiftah, kana Juma'a ita ma farilla ce tana matsayin sallar azhar kuma ana mata da wani istiftah.
To ne ke cewa idan mahaifin mutum ya rasu kuma ana bin mahaifin nasa bashi, shin zai iya cin wani bashin a karan kan sai biya mahaifin nasa kafin abin da shi
ya yi karɓi bashin zai biya ma wancan bashin na ya biya ya biyu shi kuma yanzu ana bin sa bashi sai kokarin ya ga ya biya kada shi ma Allah ta kasance sai kokarin ya biya bashin da ya dauka, amma shi wancan da aka biya bashi shikenan bashin da sai ya biya.
Wannan take ce malam tambaye ta ita ce gwal na adam mata ana fitar masa da zakka domin da can ta ji kamar ana cewar in dai na ado ne babu zakka a kansa, kuma yanzu take ce ana cewar akwai zakkar a kai, take ce ta idan ya wajaba a fitar masa gwal a fitarwa da gwal din zakka kuma sai ya kama mutum bai da kuɗin to ya halatta ya sai da wani bangare na jikin gwalin domin ya bada wannan zakar?
To gwalagwalai da mata suke aro da shi akwai sabani ne na malami game da fitar masa da zakka za a fitar masa da zakka ko ba za a fitar masa da zakka ba jumhur da yawa daga cikin malami suna cewa ba za a fitar masa da zakka ba ta rike shi ne domin ado domin ta sa kamar suke take dinka sutura riga da zani da ajiye don ta sa da sai takalmi don ta sa to haka nan su magwalagwalan da suke da su don ta yi ado suna ganin daidai suke da waɗannan abubuwa da suke mallaka don amfanin ta yau da gobe babu zakka a cikinsu saboda ba dukiya ba ce wacce take an aje ta don ta haɓaka ba wai an aje ta ba ne don ta riƙa haɓaka ana samun riba a kanta to wannan shi ne ra'ayin mafi yawa daga cikin malamai kamar imamu malik kamar imamu shafi da imamu abu hanifa shi ne wanda yake ganin za a fitarwa da galagulan da mata suke mallaka su fitar masa da zakka a hujjar waɗancan da suka ce za a fitar masa da zakka sun ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ai mata suna mallakar galagulai wanda mun ji cewa ana kiran suna karɓar zakka a hannunsu ba saboda haka wannan ya nuna cewa ba sa fitar musu da zakka a zakka ta taƙaita ne akan abinda ake riko a matsayin dukiya dan ta haɓaka to wannan ita ce ake fitar da zakka a wasu kuma wanda suka ce ana fitar masa da zakka suka ce ai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a fitarwa da zinari da azurfa zakka bai kuma tantance tsakanin wacce aka yi don a yi ado ba da wacce aka yi don a yi kasuwanci sai allazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi adhabin alim Allah cewa duk wanda suke ajiye suke tattara zinari da azurfa ba sa ciyar da ita don Allah to kai musu albishir da azaba mai raɗaɗi a nan ba a ce banda zinarin da aka ajiye shi don ado ba Allah bai bambance ba haka nan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gana a fitar da azurfa daga cikin azzaba fitar da zakka daga cikin azzaba wal fidda shi ma bai bambance yace banda wanda mace take riƙewa don ado ba to saboda haka suka ce sun haka su ma suna cikin abin da ake riƙewa don ado suka ce akwai hadisi da Abu Dawud da Nasa'i da Imam Ahmad suka rawaito na wata mace da ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yarka na sanye da sarƙa ta azurfa sarƙa guda biyu na azurfa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam afuwan a hannayenta ta sa mata su kamar mundari haka na azurfa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ita a tu'addina zakata hadhihi wannan wato zinari kai wannan zinarin kina fitar masa da zakka shi ne ta ce yace shi ne ta ce a'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kina son a yi miki awarware da su na wuta ranar gobe kiyama shi ne ta cire su daga jikin yar kamar ta ce ya rasulullah da shi azalillahi wa li rasulihi na ba wa Allah da manzonsa suka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ta atu addina zakati hadhihi kina ba da zakkar wannan yanzu kenan hatta wanda ake sawa a jiki ana ado da shi yana fitar masa da zakka to hadisin an yi sabani akan tabbatar da ko rashin tabbacin sa amma dai magana mafi karfi shine hadisi ne sahihi waɗanda suke cewa babu zakka sun ce ai wani hadisin na farko dai sun soke isnadin sa na biyu kuma sun yi magana akan dalilansa cewa ya za a yi ko kun ce zakkar da ake fitarwa da zinari sai ta kai gram 80 da biyar to ya za a yi a ce yarinya karama an yi mata ado da awarwaro wanda ya kai gram 85 shi wannan yana nuna a matsalin hadisin ma akwai magana to sauran malamai waɗanda suke ganin cewa za a fitar maka da zakka suka kai hadisin tunda ya tabbata kuma annabi ya yi magana zakka duk wani abu na tunanin hankali bai kamata a kawo shi ba akwai ruwaya daga sahabbai da Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa tana riƙe da wasu ɗan mata waɗanda suke marayu ne kuma suna da zinariya nasu amma ba ta fitar musu da zakka to dole yana cikin dalilan da ya sa jumhur suka tafi a kan cewa ba zakka akwai abin da babu saɓani a kansa kuma bai kamata a samu saɓani a kansa duk wacce za ta riƙe zinari abin nan za ta riƙe zinariya fiye da buƙatar adanta ta tara shi da yawa saboda tana da kuɗi fiye da buƙatar adanta wannan bai kamata a ce ba ta ta fiye da zakka ba ko da ta tara saboda alwar zaranci ko da dukiyar ta musu yawa saboda ka kullun suka ga sabon fashion sai an sai kuma aji ta tara ita tara kaga ne ya wuce buƙata ta mace ta kwalliya kawai a buƙata ce ta tara zinariya wanda ya kamata a yarda cewa irin su za su fitar da zakka daga cikin wannan azurfa daga cikin wannan zinariya da suka mallaka ko da za su yi saboda su ajiye irin nan gaba ta tashi a sayar da yawanci mata suna yin irin wannan sai zinariya a ajiye saboda in ta yi tsada ko wata buƙata sai su sayar kaga wannan ma ya zama iddikar ne ba dan zina ɗin ba ba dan adan kawai aka ce shi ba dan ya zama an taskace dukiya kamar da za a ba shi dukiyar sai ya sa a kawo shi bai je kasuwa da ita ba shi ya fito ya ci ba ya ajiye a kawo wannan shi ba zakka lokacin zakka zai fitar da zakkarsa to wannan duk bai kamata a samu saɓani a kansa ba kuma sannan mace da take da shi har ya kai gram 85 da shi ne gram ɗin da ake fitarwa da zakka wannan ko dan ta fita daga hudu da sabani na iya cire wannan abun ta bayar kuma ba wani abun a zo a gani bane za ta bayar dan ala akalla ta bayar ta samu ladan sadaka babu wanda zai ce ta yi laifi ko ba ta samu ladan sadaka sannan ta cire kanta daga cikin sabanin da za a riƙa ana yi a kanta cewa abinda take yi ya halatta ko bai halatta ba mutukar dai gwalagwalanta sun kai gram 85 ko ya ke da fito wannan sadakar ɗaya bisa 40 za ta fitar ɗaya bisa 40 nawa yake ba da yawa sai sadaka da wannan sai aka kiyasta mata nawa ne ta fitar da kuɗi da yake daidai da wannan kiyasin ta bayar da shi sadaka fi sabilillahi wannan zai taimaka mata ita ma ta samu nutsuwa a cikin zuciyarta.
Dai wannan yake ta malamin shin mutum zai iya baiwa mahaifiyarsa zakka da take gidan wani wanda ba mahaifinsa ba alhali shi mijin mahaifiyarsa ta ba shi da ƙarfi sosai sannan idan kuma aka ba shi zakkar ba zai amfana da mahaifiyar da komai ba shi kadai zai cinye.
To kaga wannan shi ne wajibcin ciyar da mahaifiyar ya da kansa in ya zanto mijinta ba ya da abin da zai ciyar da ita shi ma yana buƙatar tallafi. Ba shi da abin da zai bata kuma ma wataƙila a ɗabi'ance an ba shi ma ba ya taimaka mata. Kaga ciyar da ita ya da kan ƴaƴanta ko kan ɗanta wanda yake da hali in kuma ciyar da ita ya dawo kan ɗanta ba zai bata zakka ba sai dai ware abin da zai riƙa ciyar da ita amma ba daga cikin zakka ba zakka wanda zai ba ma wasu mabuƙata na nesa ko makusantansa wanda ba ciyar da su ba kansa yake ba amma ita ciyar da ita ya dawo kansa ba halatta ya sauke wa kansa wannan nauyin ta hanyar amfani da zakkar da aka ce ya ware ya bawa mabuƙata inda a ce mijinta mai hali ne yana kuma riƙe da ita to kaga anan ciyar da ita ya sauka daga kansa ya koma kan mijinta wanda ya ɗauki zakka ya bata ba komai amma in ya zanto ta zama mata larura yanzu dole ya ciyar da ita ba halatta ya yi amfani da zakka wajen yin wannan domin kansa yanzu yake ciyarwa ko yake taimakawa wanda haka ya halatta ba.
To kuma ki tsamana mutum zai iya sadaka da wani abu kamar mahaifinsa alhalin suna raye?
Babu laifi mutum ya sadaka da wanda yake matacce mai korayayye cikin ƴan uwansa kuma wanda ba na makusantansa ba. Za ka iya yin aikin alkhairi bayan ka yi cika sadaukar da ladarsa da wanda ka ga dama sawa'un na kusa da kai ko wanda yake nesa da kai sawa'un mai rai ko wanda yake matacce to babu shakka ka ga iyaye su ne aula suna da rai kai haka shi kenan Allah subhanahu wa ta'ala zai kai musu zai ba su wannan ladan a mizaninsu haka nan bayan rasuwarsu ba in ka yi Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su ladan wannan abu da ka yi saboda su saboda aikin ayyukan lada idan mutum ya yi su kyakkyawan niyya yana iya sadaukar da ladan kuma zai yi tarayya da su a cikin ladan kada a zaci cewa in ya sadaukar da ladan shi ba shi a ciki kamar ka ɗauka yanka ne ka ɗauka ka bayar kaga shi wanda ka bawa shi kaɗai zai amfana da abu shi wannan ba haka ba ne in ka bayar da sadaukar da ladan to kai ma kana da wannan ladan kwatankwacin yadda ka sadaukar da shi gare su saboda ya halatta yin hakan kuma ba sharaɗi ba ne sai ka gaya mutum za ka yi sadaka saboda shi sai sai ka ga ya masa cewa nayi wa sadaka na bayar amma na tsaro kar maka da ladan ba bukatar shi sai haka
sai ne ke ce malamin shin menene hukuncin shan maganin tauri
to ce maganin tauri yana nufin ka sha abin da karfi ba zai shiga jikinka ba wuka ko gari ko takobi ka tsara mutum ba zai kama shi ba idan akwai wani abu da za a sha gari ko ganye a ci in an ci wuka za ta daina yanka mutum kenan wannan babu komai daman ganyen ba haramun ba ne ya ci shi garin ba haramun ba ne ya hambada in iya nan abin zai tsaya ba ya haɗu da wasu surkulli ba da wasu abubuwa da suka yi kama da shawaga da dabo da tsafi in babu wannan to wannan babu laifi in har akwai abin da za ka sha wani ganyen itatuwa ko sassaƙi ka sha bukata daina kama ka iya hakan ba a shiga daura wasu kulle-kulle ana sawa a jiki ba ko kira su wasu sunaye ko wasu ƙandami ko wani abu a rubuta in babu wannan da a ci kawai za a sha sassaƙi ko a ci ganye a daina bukata daina ci mutum babu wani abu ba inda har sai an hada da wani surkulli ko wata damara rubuta wasu abubuwa a sa a jiki na haramun ne ba ya halatta koyi daga cikin malaman manya Sheikh Abubakar Mahmud Gumi na san har ya koma ga Allah yana kalubalantar dan taurin da yake cewa ba ta cin sa cewa shi ya zo a kawo ƙarya ya dadara masa ya gani in ba ta ci shi ba to ban dai taɓa jin cewa wani ya karɓi wannan kalubale ya je an yi wannan gwaji ba kila tana tsoro ka a ce malami ne shi zai bismillah karya masu taurin koda abu in ya zato ganye ne ta ci ko wani sassaƙe ne a ya bi jikin naka ya zama haka ai malam Abubakar Gumi ko wani sa ba zai karya amma zai yanka maka jikinka amma ya zama wani surkulle ne na shaidanu zarar ya karanta ayatul kursiyyi ko ya yi karanta qura'u zai guda biyu shikenan duk wannan shaidanun tun za su gudu su bar mutum karshe abinda yake ganin ba zai yi ba sai ya faru Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya taɓa zuwa gurin wasu wanda suke amfani da dabo da shaidanu da abin nan sai mutum ya gan shi ya yi rumfa shi kaɗai a sama ba wani abu da ba wani wanda ya riƙe shi gashi nan ya tashi kamar tsuntsu a sama wai saboda ya nuna karama shi na Allah ne shi wali ne to da ya je ya karanta ayatul kursi sai ga mutum ya faɗo to shi ne yake cewa shaidanin da suke riƙe da shi da su kai ne ba a ganin su da an karanta ayatul kursi ba zama za su yi ba za su sake shi su gudu haka suna sake shi sai ya faɗo tim to haka ne shi ma wannan idan wasu shaidanu ne suke tare da shi saboda wasu abubuwa da yake yi na surkulle bayan da aka kira sunan Allah kenan ana dadara masa ko za ka ci shi sauraka ni ban san yaya yake ba ban san ya maganin taurin yake ba amma dai wannan bayanin da na yi kila shi wanda yake so ya sha maganin ya fahimta idan kawai wani garin sassaƙi ne na wata itaciya a sai gashi in ka sha shi kenan bukata dai na yanka ka kenan na san da haka ne mutane da yawa da suna da mutar ba ƙofar ba ta yanka su sai dai wataƙila akwai wani abin da za a sa shi ya riƙa yi ko a haɗa masa abin da shi sai za a haɗa da jinin wani abu ko wani abu irin wannan to kaga a nan ne abin yake zama matsala
to sai wannan mai tambayar shi kuma yake ta mala yana son ƙarin bayani game da hadisi da ya bayani a kan al-mu'min adh-dha'if
hadisi ne sahihi yana cikin sahih muslim النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤمني كالقرفة يافي الخير كما يافي سويوا أولا الله في يد مؤمني ميروني بك ننسكم سنة الخير مؤمني ميروني كالقرفة دكا suna da alkhairi a wurin Allah ce ka yi kwaɗayi a kan abin da zai amfane ka ma'ana ka dage a kan abin da zai ihris ala ma yanfa'u ka dage a kan abin da zai amfane ka wasta'in billah ka nemi taimakon Allah kada ka nuna gazawa kada ka nuna kasawa kada gwiwoyinka su yi sanyi wala ta'jiz hadisin yana nuna wato mu'mini har kullum ana so ya zama mai ƙarfin zuciya mai karfin azima cikin komai cikin sha'anin ibadarsa da zamanin mai wato yana da karsashi yana da kuzari yana da wato kokari a cikin harkar ibada ba zai rika sanye-sanye a cikin labarin ibada ba haka nan a cikin harkar neman abin da zai amfane shi a duniya neman abin da zai ci ya sha neman abin da zai kare mutuncinsa kai ya zama wani labo-labo ya zama mutum ne mai karsashi mai azima haka nan a cikin dukkan wani abu na alkhairi ya zama wani mutum ne wanda yake da kuzari wanda yake da kuzari a cikin wannan aiki shine al-mu'minul qawi mafi karfin abinda za a kira karfin shine karfin imani zama mai karfin imani mai karfin ibada mai karfin karsashi wajen ibada da sauransu sannan da harkar rayuwar duniya shi ma ya zama yana da wannan to wannan ya fi ahabbu ila khairu ma ahabbu ila Allah ya fi alkhairi kuma Allah ya fi san shi ya fi alkhairi ya Allah ya fi san shi sama da wanda yake mumini ne akwai imanin a zuciyarsa amma yana da rauni yana da rauni ta fuskar imanin nashi yana da rauni ta fuskar ibada yana da rauni ta fuskar neman abin da zai zama maslaha gare shi ko maslahar al'umma yana da san jiki yana da kasala yana da karaya da wuri to wannan duk da Allah yana san shi saboda imanin da yake tare da shi amma ya fi son wancan sai ya sa annabi ce fi kullin khair dukkaninsu akwai alkhairi tare da shi tunda akwai imani kowanne mumini ne ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah ya yarda da littafin Allah ya yarda da ranar lahira ya yarda da wani saƙo da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko sai dai yana da rauni a ciki saboda yana da soyayyar Allah gwargwadon wannan gwargwadon iya abin da yake da shi na imani amma wancan ya fi soyuwa a wurin Allah saboda haka in aka ce ƙarfi ana nufin ƙarfin imani ana nufin ƙarfin ibada ana nufin ƙarfin neman abin da zai zama maslaha ga mutum zama maslaha ga rayuwarsa maslaha ga wasu ƴan uwansa rauni ana nufin rauni a imaninsa rauni a cikin ibadarsa rauni a cikin harkokin sai na yau da gobe yana da saurin karaya yana da saurin mutuwar wato gwiwar sa da nan za ta yi sanyi yanzu nan zai ji cewa abu kaza shi ba zai iya ba baya da karsashi baya da kuzari to wannan Allah ba yana sanin imaninsa amma kuma ya fi son wancan wannan shi ne abinda dunkula hadisin yake nunawa
sai nake ce malam ya kasance yana da wata siffa da yanayi da wasu mutanen ke masa kallon ƙasƙanci da kuma raini ya ce hakan yana yi masa ciwo shi ya sa yake ƙaurace wa dukkan wasu mu'amala da mutane sai wanda ta kama dole kawai hakan kuma ya sa wasu suke masa kallon kamar yana da girman kai da cewa shi a ransa mutum ne mai son taimako da kuma gudun cutar da mashi ne ke neman malam ya ba shi shawara
to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mu'minu alladhi يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم مؤمن اللي يكي قوليا دي جماعة يكي شقات كي متاني كما هنا حقولي أتان شو ترون دي شكي مسا يا في الخيري في هذا واندا بايا قوليا دي متاني بايا حقولي دي شو ترون دي ألا أجر بيشي لأبين أجر بيشي لشي mutane kuma a cikin mutane akwai masu hankali akwai marasa hankali akwai masu nutsuwa akwai marasa nutsuwa akwai masu mutunci akwai marasa mutunci zai gamu da masu hankali masu nutsuwa masu mutunci za su yi masa kyakkyawar mu'amala zai gamu da marasa hankali marasa nutsuwa marasa mutunci za su yi masa mummunar mu'amala to gaurayi wasu da cikin mutane ya mu'amalanci mutanen kirki daga cikinsu kyakkyawar mu'amala ya kuma yi haƙuri akan cutarwar waɗanda za su cutar da shi ya mai da al'amarin shi ga Allah ya fi masa alkhairi a cakuwarsu da mutane zai samu alherin zamantakewa da suke cikin mutane zamantakewa da mutanen kirki ya fi a ce ya ƙaurace baya tare da su sannan kuma haƙurin da zai yi da waɗanda za su ce shi ma wannan wani sakamako ne Ubangiji zai masa na haƙurin da ya yi innama yuwaffas sabiruna ajrahum ajrahum bighayri hisab ce ana cikawa masu haƙuri ladansu da ba tare da abin da ba bashir sabirin ana ce ai masu haƙuri ai musu albishir ai musu albishir ne ai musu albishir da aljanna ai musu albishir da yardar Allah ai musu albishir da samun wato sakamako babba a gurin Allah saboda haka ya samu wannan shi ba wani abu ne ba ƙarami ba ya fi akan ya kaurace musu ya fi akan ne za su yin hakuri da zamantakewar da yake da su wannan shine nasiha da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ga dukkan mu'mini ya shiga mutane ya hakuri da cutarwar su Allah ya fi san haka kamar wanda zai kaurace mutane ya ji ba zai iya shiga mutanen ba zai iya mu'amala da wasu ne wasu kuma gaba ɗaya zai kaurace wannan kuma ba haramta masa ba haramta masa ya uzula ba amma kai ya uzula za ta cutar da shi kuma sannan ya fifita wancan janibi ya fi masa akan ya fifita janibin kauce wa mutane
ta sai wannan tambayar ta kuma take cewa malam shin wanda sahu ya cika na sallah idan ya zo saitin inda liman yake tsaye zai hada sahu kafa da kafa da liman din ne ko kuwa zai ja gefe ne
a ranar liman ya suka iya zama maza sun zama susu uku shi kenan maganar liman ya zama tare da wani ta kare da wasu suna sunan samu sahu a baya shi ko da bai samu sahu ba zai kuma ya kara rigina da liman ba shi liman da zarar maza suka zama susu uku su biyu za su damfari da juna in aka samu biyu da mace daya biyun da za su ci gaba damfaruwa da juna liman yana daga liman ya sa imamunsa a hannunsa na dama kuma yana hagu kuma yana dama in ya zama nan maza biyu da mace daya maza biyu nan ko da babba da yaro da babban ne kamar zai faru a nufisar sa ya yi sallah a gidan ɗaya daga cikin ilajin musulun ne ko kala ce da anas da ya yi sallah a gidanta da musulun salama ya ta tana baya shi kuma shi da anas su kai sahu yana anas yana daga damansa yawon akwai mace da ta yi kaɗai sahu ce shi kuma su biyu sahu ne kama ka samu mutum biyu maza ko da yaro da babba ne to za su yi sahu a bayan liman ne shi kuma za a dawo shi kadai to ko wani ya zo baya da sahu to ba zai zama da jinkiri da liman ba sai dai sahunsa a gefe guda amma ba tare da haɗa bakasa da liman ba
wani suke ta mala ne mahaifin su ne yi wa ɗan'uwan su maza ke kar gwanki amma kuma su matan bai ba su ba sai dai ya karɓi wasu kuɗaɗe wurin ɗan'uwan nasu maza ya ba su maimakon gona da bai ba su ɗan ba jiki wasu da cikin su makon sayar da gonakan nasu da aka ba su tun mahaifin nasu yana da rai kuma ta ce wani cikin waɗanda suka sayar da gonar ma shi har ya rasu to bayan da mahaifin nasu ya rasu ne aka ce su za su iya tayar da wannan kyautar da mahaifin nasu ya yi wani suke son malam ya musu bayani kan wannan matsala
to kuma ta yaya za su tayar tun da ya riga ya yi kyautar kuma su ma ba su wani abu an karɓi wani abu an ba su mutum ya riga ya hauzin kyauta ta tayar za su tayar babu ba ya da su iya tayar wannan kyauta ta tabbata su ma kuma ba a bar su haka ba an babba su wani abu ilar uba yakan ba wa ɗansa wani abu lokacin da yake cikin buƙatar a bashi yara ne suka taso wani ya zo auren sa ya zo sai ya ba shi gurin da zai zauna ya ma mallaka masa to sai ɗayan shi kuma auren nasa bai zo ba shi ƙara iya mu iya rasu zuwa cewa an ƙwace wannan tun da ai shi wannan bai samu iskar auren sa ba haka waccan kyauta ta tashi a abinda ba a so shi ne ka zo kawai ka raba abu ka hana wasu ka ba wasu haka kawai ba tare da dalili ba wannan haramun ne amma wanda za ka ba shi saboda buƙatarsa wannan babu laifi uba ya tsaya wa ɗansa bashin saboda yana zuwa makaranta waɗannan kuma ƙanana ne suna zuwa firamare sai su ake wannan kuma ya yi wayo yana zuwa jikin ba su sai tsaya masa mashin sai ya rasu zuwa sai za a kwace mashin ɗin saboda a ƙanana ba a tsaya masa mashin ba ya tsaya masa saboda buƙatar sa kamar mara lafiya ne ya kashe kuɗi saboda maganinsa to haka ba a cewa ya yi laifi a nan ko ya biya masa kuɗi sai ya karatu ba a cewa sai ya dawo da kuɗin tun da yanzu waɗannan su ba su taso an biya musu su waɗannan kuɗin su yi karatu ba ko a ce a cikin gado sai an ware wannan kuɗin da aka biya ma wancan sana ilimin gado wannan ba haka ba ne abinda ba a so uba ya yi shi ne ya ware wasu ya musu kyauta ya hana wasu ba wani dalili wani shi aka hana amma wanda yake buƙata ta kayi haka babu komai kuma kamar ita wannan mai tambayar take cewa in mace ce ina magana cewa su ma an karɓi kuɗi an babba su kenan to menene kuma na cewa kwace a tayar da kyauta ba za su tashi ba.
Sai ne ke ta malar shin yin sallar da zane da jiran hannu iyaka fada kamar yar shara babu laifi.
Ana son wanda zai yi sallar rufe kafadunsa, buɗe kafada wato a bar wani abu na kafada a wajen sallar makarushi ne. Sai ya yi sallar yadda a hadukun wale ta ala'a ta kai hishe. Kada ɗayan ku ya salla babu komai da ya rufe kafadunsa. Ana son ka rufe kafadunka. Idan mutum ya yi sallar kafadansa ɗaya ko duka biyu haka a buɗe, sallarsa ta yi amma ya aikata makaruhi ya yi wani abin da ba bai dace da shi a sallar.
Zai yake ce mallam ya yi fitsari ne babu ruwa to sai ya yi tsarki da dutse kuma ya manta ya yi sallar a haka sai daga baya ya tuna ya sallar sake.
Sallarsa ta yi shi tsarkin dutse tsarki ne shi ma. Ba wai mutum in ya yi tsarkin dutse ba kuma sai ya wanke da to bai tsarkin ba kenan me yasa ake kira shi tsarki. In ce tsara shi tsarki don ya tsarkaka. Alistinja tsarki ne, alistijmar tsarki ne, tsarki na ruwa tsarki ne, tsarki na dutse na hoge na toilet paper da za a yi in ka'i a gawar da wannan najasar da take jiki shi kenan tsarki ne. Don haka babu buƙatar sai ya sa ruwa. Wasu ma suna ganin bid'a ce sai da mutum ya tsarkin hoge kuma sai ya bi shi da ruwa. Akwai hadisi da ya zo amma dhaifi ne. Cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi ahlul quba ce tatahharun saboda fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu cewa suna yin tsarkin ruwa sannan su bi shi da tsarkin fogi sannan su bi shi da ruwa. Wannan hadisin bai inganta ba saboda in har ya yi tsarki da dutse da zai yaro lai sallah su ta yi tsarkin sa ya yi.
Sai wani mai tambayar shi kuma yake ce mallam menene gaskiyar cewa duk wanda ya shafa akan safarar da bata haura idan sawu ba a yayin da yake yin alwala a yayin sa bata yi ba.
Idan safa bata rufe idan sawu, idan sawu yana daga cikin mahallin farilla a wanke kafa. Wanke kafa sai ka rufe sai ka wanke har idan sawu sai ya haura idan sawu gurin wankewar. In ya zama safar bata rufe idan sawu ba to wannan ba a safa zai je take da takalmi faɗi wanda ba ya rufe kafa ba kwa ba shu ba. Sauran ka kamar ka yi alwala da sirifa a kafa ka ba za ka shafa a kan sirifa saboda bai rufe mahallin fardi ba sai ya rufe mahallin farilla. Sauran ka yan safar ba ta rufe idan sawu ba wannan ba ita ce yadda ake shafa a kan ba. Haka nan takalmin da bai zai rufe idan sawu ba shi ma wannan sai dai yake da sirifa ba a safa a kan.
Sai ne ke ta malam yayin da liman ya yi sallama ɗaya a sallah to ma mu zai iya yin biyu da hadisi ya yi maganar koyi da abin da liman ya yi a sallah.
Hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta inda man ju'ila al-imam li yu'tamma bihi ko wala takhtalifu ala imamikum. An sanya limami ne da a koyi da shi kar ku saba wa limamin ku. Ana magana ne akan al-af'al ba akan al-aqwal ba. Abin da ya shafi ayyuka da ake yin su ayyuka lokacin sallah a ruku sujjada da ɗagowa daga ruku ɗagowa daga sujjada wannan su ake magana a kai ba amma ba aqwal ba abinda ake furtawa ba. Liman in aka yi ruku watakila yana cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim watakila yana faɗa sau bakwai kai kuma ka faɗa sau biyar misali ko kai ka fishe sauri ka faɗa sau wannan ba a cewa ka saba ne wata da kai baka ma san me ke faɗa ba. Karanta fatiha da sura kai ka karanta fatiha da wasu ayoyi ba sura ba ba a cewa ka saba mata. Ka yi salati ka yi addu'o'i shi ma ya yi salati sai ya nasa addu'o'i ba lallai ya yi irin naka ba a cewa ka saba mata. Abin da ya shafi maganganu da niyya wannan ba ya shiga zai shiga ƙarƙashin hadisin da yake cewa a yi koyi da liman ba an yi aje liman don a yi koyi da shi. Yana magana ne akan in ya tafi ruku'u fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a fa'tu min as-sujudi farfa'u wa idza jalasa fajlisu irin dai wannan ayyuka da na sallah su ake so kai daidai da liman haka in ya yi sallama dai kai kai ba cewa ka saba liman.
Sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam waɗannan hanyoyin mutum zai bi domin ya samu matakin kololuwa wajen samun yardar Allah.
Yanzu tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ya bi Allah da manzonsa cikin abin da suke umartarsa da shi na wajibi ya bar abin da suke hana shi ya so muminai ya so mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala yaudauta masu yaso su annabawa da sahabban annabi sarasar waliyan Allah ya so su yi girmama abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni a girmama ya guje a gan shi gurin da Allah subhanahu wa ta'ala ba ya zan ya je gurin ya guje ya ɗauki abin da ba nashi ba ya kiyaye haƙoƙin Allah ya kiyaye haƙoƙin bayin Allah in ya yi haka to shi kenan radiyallahu anhu wa radwan zalika liman khashiya rabbah shi Allah ya yarda da su ne da shi wannan yarda da Allah da yarda da Allah ya yi da su ga wanda ya ji tsoron Ubangiji ga wanda ya girmama dokokin Allah subhanahu wataala al-khashiya shi girmama dokokin Allah tare da tsoronsa wato duk wanda zai kiyaye dokokin Allah ya ji tsoronsa ya bi abin da ya yi umarni da shi ya bar abin da ya hana shi ya tsaya inda ya tsaye da shi babu shakka wannan zai samu yarda Allah
sai wani yake ta mallan dan Allah wacce addu'a ce manzo sallallahu alaihi wasallam yake a cikin sallah ta neman ganin Allah ko kuma da danan zaki na ganin Allah yake cewa su mallan ya karanta masa addu'a ko kuma ya fadi da za a duba don mu sani da
addu'a tana nan cikin littafin da aka rubuta na azkar kafin su akwai ta cikin sunan Nasa'i akwai ta cikin Musnad Imam Ahmad hadisin Ammar ibn Yasir ne tana nan a cikin littafin da aka rubuta na addu'o'i al-azkar na Imam an-Nawawi al-Wabil as-Sayyib na Ibn al-Qayyim a littafin Hisn al-Muslim wanda yana nan available a hannun mutane ka za a same shi ɗan ƙarami akwai addu'ar hadisin Ammar Allahumma as'aluka bi'ilmika al-ghaib wa qudratika ala al-khalq أن تحييني ما علمت أن الحياة خير لي وتوفني إذا علمت أن الوفاة خير لي حزوة كرشان أسألك بعض العيش بعد الموت وأسألك لذة نظري إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وجعلنا هداة أئمة هداة مهديين har zuwa ƙarshen abin da in ka je za ka zarta addu'a tana da tsawo hadisin Ammar ibn Yasir
to ne da kamalan shi idan mutum ya dawo makaranta Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la tusibni illa anta har zuwa ƙarshen addu'a sai Abu Bakar alaihi radiyallahu anhu a kafin kuma lokacin safiya hakan ya wadata maka
babu komai yayi ta ya ƙara da wasu duka alkhairi ne insha Allah
sai wannan shi kuma yake tamalan mutum ne ya karɓi kuɗin adashi sai ya sai kaya ya ajiye to bayan wata uku zuwa hudu sai lokacin zakar sai ya yi shin zai yi lissafi da wannan kayan ko ko bai gama bi ko da ko bai gama biyan adashin nasa ba sai kan da ta biyo da ita ma kamar cire wannan cewa ke cewa mutum ne ya noma kuma ya cire zakka daga cikin abin da ya noma din sai ya ajiye bai sayar ba to sai bayan wani lokaci shi ma sai lokacin zakar sai ya yi sai zai yi lissafi da wannan kaya da ya noma ne
to wannan tambayar farko mutumin da yake adashi ya karɓi kuɗin adashi kuɗin ya aje ko kuwa
kuɗin ya aje
ya karɓi
kuɗin sai kaya ka ya aje
sai kaya ya aje bai biya kuma kuɗin da ake binsa na adashi ya adashi bashi ne ta ci bashi mutane da yawa ka sai kaya ta haka yanzu lokacin zakka ya yi za ka iya fitar da lissafin basussukan da suke cikin wannan kaya sauran kuma in sun kai lissafi sai ka fitar musu da zakka in ba su kai lissafi shi kenan babu zakka a cikinsu bashin da suke da yake kanka zakkarsa ba a kanka take ba tana kan mai bashin ne saboda haka in ka zo sai ka yi lissafin nawa ne kuɗaɗen da suke kanka wanda za ka zuba a cikin adashin nan in ka cire su sosai aka ga abin da kuma ya ragowa still yana nan ya kai lissafi sai ka fidda masa zakka iya ban in ka ga abin da ya kai ya ragowa bai kai lissafin zakka ba shi kenan babu zakka a cikin wannan mutumin da ya yi noma ya fitarwa da abin nomansa zakka sai ya ji abincin bai sayar ba bai cinye ba bai sayar ba har kuma shekara talatin babu zakka a cikin wannan shi amfanin gona sau ɗaya yake fidda masa zakka shi kuma zakkarsa ba ta da alaƙa da zagayowar shekara Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasalihi zuci da aka girbe shi ya zo ya zama abinci ga shi ne sai a fitar da zakkarsa in aka fitar shi kenan shi an fitar masa da ce zakatu zuru da abin da aka shuka saboda ka shi ba wai zagayowar shekara bane zakka lokacin da aka girbe shi kuma ba a yi wa abu an yi masa zakka yanzu kuma a ce gobe ma a sake masa zakka tun da ai girbin ɗaya ne sau ɗaya aka yi girbin ba a sake wani girbin su a kai ba haka ko da ya aje shi wannan abin da ya aje ya riga ya fitar masa da zakka za a ce sai ya sake fitar masa da zakka
sai wani yake tsammanin wanda aka musuluntar shin zai iya cin gadon wanda ya musuluntar da shi don iyayen su kake karɓar su a matsayin ɗansu
yana nufin shi wanda ya musuluntar wanda ya musuluntar shi wanda aka musuluntar
ya ci gadon wanda ya musuluntar da shi
ya musuluntar da shi wannan falalarsa da shi a kansa babba ce ta fi ma abin da za a ce a bashi a cikin gadon baya da gado musuluntarwa ba ta daga cikin abin da yake wajabta gado tsakanin mutum da mutum don ya shiga musulunci ta hannunka shi kenan ka musu ya ci gadon ka babu wannan
wani ga jama'a ne tambaya ta ita ce sojoji da ba su da takamaiman gurin zama shin ya sabar su za ta kasance wasu kuma idan aka ajiye su kare na maganar karɓar ne ya ce wasu kuma idan aka ajiye su wani wurin za su iya shekara ko watanni kafin a soya musu wani wurin za su riƙa yin kasar ne
idan ya kasance guri ne wanda za su je zuwa wani lokaci a canza musu ba wai guri ne sun je na dindindin ba suna na matsayin hukuncin su hukuncin matafiya sai dai sun je da niyyar iqama sun je da niyyar zama za su je har a ba su gidaje da iyalinsu su kaga wannan ba za su yi kasar ba wanda za a je a ba shi gida da ka iyalinsa shi ke ya zama ɗan gurin amma wanda zuwa yake yi watakila bayan wasu watanni ma ya je ya gama ta sa ya dawo gurin aikinsa sani koma ya gama ta sa wannan zai yi kasar ba
tattara ke camalar tambayar da ita ce shi ma'aikaci ne na cbn kuma akwai wani bashi na motar hawa da ake badawa ga ma'aikatan su yace kuma ana biya cikin shekaru biyar sannan akwai ƙarin kuɗi cikin kuɗin motar kaɗan akan wanda mutum zai biya ba tare da wahala ba yake cewa ya matsayin irin wannan yake cikin addini na karɓar wannan bashin
ita riba ba ta da kaɗan ba ta yawa dan riba riba ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ya ku wadanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah kuma ku bar abin da yayi saura na riba abin abin da yayi saura ko ana kufin kankantarsa ya shiga ma baqiya haka wasu su suna tunanin kamar idan riba ɗaya kaɗan ce yana maganar ba wahala ba wahala ce ta sa aka haramta ta ba an haramta ta ne saboda ƙari ne akan abin da ka karɓa bashi ko ya yake an ce ka karɓa bashi ko cikin tafin hannun abin nan da ƙasa ya ce za ka sharaɗi za ka in ka tashi biyan ka za su haɗo da cikin tafin hannun na harawa da kawo mata wannan riba ce haka ribar ƙard haramun ce bil ijma inda ka ci bashi haramun ne wanda ka ci bashinsa ya sharɗanta maka wani abin na amfanuwarsa ko wani abin da za ka kawo masa ƙari akan abin da abin da ka bashi bashi ya ce ba ka bashi bashi amma za ka bar mun motarka zan ɗana zuwa sati ɗaya ko kwana uku ko kwana huɗu da maka rai da wannan riba ce saboda ka ba maganar cewa ko kaɗan ne ko mai yawa ne Allah ya soki riba mai yawa saboda ita ce lokacin da ya ɗauke ribar jahiliya haka suke yin ta kaga ta nannunku ta nannunku Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kanta la ta'kulu riba adhafan mudhafa amma ba yana nufin cewa sharaɗi ba ne sai ta zama a za'afin mudafa ta zama ninkin ba ninkin waccan aya cikin suratul baqara da nan ne Allah ya zano maganar haramta riba karara aka yi bayanin riba da hatsarinta da irin narkon da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanadar wa waɗanda suka mutu ba su tuwo ba suna cin riba a nan Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin wa in lam taf'alu fa adhanu bihablin min Allahi wa rasulihi ya ku wani suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah kuma ku bar abin da ya saura ko ya yi kina riba inda ku mu'mini ne Allah ya danganta abin da imanin mutum da mutum yana da imani to ya guji wannan ya ce in kuma kun ki bari wa in lam taf'alu kun ga bari to ku shaidanta yaki da Allah wai zai yi yaki da Allah saboda kai ta riba yaki ne da Allah yaki ne fito na fito ne da Allah shi yasa halin da muka shiga yanzu na rashin kuɗin nan wasu kamar da ribar ta zama sana'a ƙararra mutum ya zo buɗe harkar riba yana ta karɓa bai san irin haɗarin da yake jefa kansa ba an yi tsawatarwa malamai sun yi nasiha sun jan hankali an samu wasu daga cikin malamai sun musu fatuwar cewa ku je ku ci aka je lahira babu wanda zai kwace ka daga Allah annabawa duka a wannan rana kowa nafsi nafsi yake na Allahumma salli babu wani malamin da zai ci kwala ka ci shi yace kai ku shi rike yi mana ko sai yan su sai haka ka ci tsoron Allah duk wani abu da ka san cewa akwai ta baba akan saka buke mata dan abin da zaka samu nawa yake kwana nawa zaka cinye amma yanzu mutane sun mai da haka ka bada tsohon kudi a baka sabo kaka da yadda ka bayar ka bada dubu baka 900 ka bada 100,000 a baka baka 1,000 to wannan babu shakka riba ce ko a dinga fifitawa mai POS in sabo kake so ka zaza ta biya in tsoho kake so ka zaza ta biya wannan riba ce ya halatta ya wajaba mutane su guji wannan a daina daina abin da ya shafi riba riba tana da hatsari kwarai da gaske
wannan ne ta kai kai masu tsarin mu da kallon mu da kake da wannan muka kasa shirin shirin na mahalli a lokaci kuma kuma za ku yi kuma da tambayoyi tambayoyinku ta hanyar aiko da rubutaccen sabon text ko kuma sabon WhatsApp a kan lambar waya 0700 6 0 4 1 4 5 5 kuma kana da shi email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Jalil Jalili OOL babban malami a tsangar nasarar shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kano Kano wanda ke ba mu dama da mu kusa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shirin da dukkanin waɗanda suka tallafa don kammaluwar shirin ana sai da rasakun da na kafin shi tare da kuma ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.